sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 30 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka akan coronavirus da za ta kara aiki a yau Alhamis. Shugaban jam'iyyar da take mulki a Lesotho ya ki amincewa da bukatar Prime Minister Thomas Tabanes na bashi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harba tsohuwar matarsa har lahira a kudancin Afirka ta Kudu. A yau Alhamis, shahararren jarumin masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood a India, Rishi Kapoor ya mutu a Mumbai bayan ya yi fama da cutar sankar jini na tsawon shekaru biyu.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta bada umarnin zama a gida don shawo kan coronavirus, kowane hali talakawa ke ciki.
Wallahi wallahi babamu ba azumi ne a baki nan nan. Ba zan yi abin da zan azumi zai ci ni ko kuma in yi kafara ba na yi. Mun gaji da zama bamu da abinci ga yara.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken rahoton. Haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da Muhammad Atiku Abubakar kan yadda aka yi masa jinya lokacin da ya kamu da cutar coronavirus. Sannan kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Salih ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan kuwa muna ɗauki da falalar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka akan coronavirus da za ta kara aiki a yau Alhamis. Maimakon haka tana mai da hankali ne na kokarin da take yi na aiki tare da jihohi akan shirye-shiryen sake bude kasar. Gwamnonin jihohi ne suke yanke shawarar yaushe ne za a sassauta dokar rufe kasuwancin shaguna marasa muhimmanci a jihohinsu da haduwar jama'a da yawa. Kana kuma sun yi kira da mutane su ci gaba da zama a gida. Shugaba Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ka'idojin gwamnatin tarayya da aka kafa tun a tsakiyar watan Maris za su kawo a hankali yayin da gwamnatinsa take tuntubar gwamnoni domin jin shirye-shiryensu. Jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗi akan yunkurin Trump na gaggauta buɗe al'amura. Suna cewa yin hakan zai iya haddasa sake dawowa da kamuwa da cutar. Adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a duniya ya kai miliyan 2,200 a yau Alhamis, yayin da yawan waɗanda suka mutu ya haura 227 a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Shugaban jam'iyyar da take mulki a Lesotho ya ki amincewa da bukatar Prime Minister Thomas Tabanes na bashi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harba tsohuwar matarsa har lahira a kudancin Afirka ta Kudu. Matakin da shugaban jam'iyyar ABC ya dauka shine na baya-bayan nan a wannan makon da ya zama koma baya ga shugaban mai shekaru 80 da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba ya soka daga mulki kafin karshen watan Yuli kamar yadda ya alkawari. A farkon wannan makon ne da wani alkali ya yanke hukuncin cewa babbar kotun Lesotho za ta yi matsaya akan ko Tabani zai iya da'awar rigar kariya daga tuhumar da ake yi na kashe tsohuwar matarsa. A dai cikin wannan makon majalisar dattawan kasar ta yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima inda ta takaita karfin ikon Prime Minister na rusa majalisa da kuma kiran sabon zabe. A yau Alhamis, shahararren jarumin masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood a India, Rishi Kapoor ya mutu a Mumbai bayan ya yi fama da cutar sankar jini na tsawon shekaru biyu. Jarumin mai shekaru 67 da haihuwa wanda ya fara fitowa a fim din Miranam Joker, wato da turanci My Name is Joker, tun yana dan yaro ya karba azuka ta miliyoyin masoya tare da labarin soyayya na wani matashi a fim din Bobby a shekarar 1973. Sai dai labarin mutuwarsa ya kasance mummunan al'amari na biyu ga masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood da kuma miliyoyin makallata. Kasancewar Kapoor ya mutu ne kwana ɗaya bayan da fitaccen jarumi Irfan Khan ya mutu sakamakon cutar daji. Kapoor ya shafa kusan shekara ɗaya yana jinya a asibiti a birnin New York kafin ya koma India a watan Satumbar da ya gabata.
Kafin Hafiz sai sake dawo mana da ƙarin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya inda kukan rashin samun tallafin gwamnati ke ƙara yawa a daidai lokacin da askin matakan yaƙi da coronavirus ya kai goshi. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya.
don lokacin da shugaba Buhari ya jawabi da tabo batun kasancewar masaniyar gwamnati na talakawa da ke cikin kunci saboda matakan hana yaduwar coronavirus, mutane kan ƙara zuba ido su ga ta inda tallafin da aka sanar zai fito. Lamarin ma ya fita azara ne a tsakanin waɗanda ba su da sana'a mai kawo kuɗi sai sun fita fafutuka, da kuma nakasassu da kan dogara ga taimakon taro da sisi. Hasiyan Balana daga mata guragu da ke Rakube a Abuja da kuma ke cewa matukar ba su fito ba, to sai dai su kwana da yunwa.
Wallahi wallahi babamu ba azumi ne a baki nan, ba zan yi abin da azumi zai ci ni ko kuma yi kafara ba na yi. An ce mu kan mu fita ba, za a biyo mu da shi har gida inda muke. To Juma'a mai zuwa nan yana da kwana 28 da wannan abin da ya faru, babamu komi ba har am cikin wannan azumin. Mun gaji da zama, ba mu da abinci, ga yara ga abincin da zamu ci ya gagare mu. Abin da gwamnati za ta yi mu ta sa ni in daina bara, abin da nake so ta bani abinci, ta bani jali, in ta bani jali ta bani abinci ba wanda zai ganna gurin bara.
Kina da yara a gida?
Ina da yara, marayu ma ubansu ya mutu shekara guda kenan.
Su ma 'yan kasuwa da matakan suka tsere mafi akasarin harkoki na bukatar samun tallafin na gwamnati, don hakan ya maye gurbin komada. Adamu Hassan shine shugaban kungiyar 'yan kasuwan Arewa Reshen Abuja da ke nuna damuwa cewa ba a sanya wakilin 'yan kasuwar a kowane kwamitin yaki da annobar corona ba.
Dambobinmu akwai kananan mutane wanda yake jarinsu 2,000-2,500 suna sayar da gyada, goro, sai sun fita duk rana kafin su samu abin da za su ci. Muka yi ta rubuce-rubuce mu gani cewa an ba su wannan tallafin. Kauyukan Abuja ba inda babu su, a Abaji ne, Kwali ne, Kuje ne, a Gwagwalada ne, Bawari ne, a nan FCT ne. Amma abin mamaki, abin takaici shine yau da nake maganan nan wallahi tallahi rantsuwa musulmi kenan da azumin a bakin mu, ba member mu ɗaya da ya ce min ya samu wannan tallafin. Minister of State na Ajiyar Ramatu mun rubuta a ofishinta su tallafa ma wannan mutanen. Har yau da nake ga maka letter da muka rubuta zuwa ranar 4 ga watan da muke ciki zuwa yau ba wanda ya tuntube mu. Kuma muna jin tallafin na ana tarabawa, ana samun wakilai na limamai, wakilai na fastoci, wakilai na civil society, wakilai na kaza, amma ba mu ji wakilai na 'yan kasuwa ba a cikin wannan COVID-19 committee FCT ba.
Duk lokacin da za a zanta da ita ministan ma'aikatar jin kai Sadiya Umar Faruk kan bayyana tsare-tsaren bada tallafi ciki har ma ga waɗanda ke sansanonin gudun hijira.
Saboda haka muna ganin insha Allah za a samu inganci akan aikin. Insha Allah wannan aiki ne na ma'aikatan mu, kuma tunda muka zo muna iyakacin kokarin mu, mu ga cewa duk abin da ya kamata a kai ma waɗannan mutane ya isa zuwa gare su. So wannan ba abun tambaya bane.
Shin za a iya cewa in dambuya yawa ba jin mai ne yasa wasu talakawa ke hamma, amma ba damar rufe baki don kasu taba hancinsu su saba ka'idar tsaftar yaki da coronavirus? Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamu Elhikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da karin wasu labaran duniya.
A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai sun kasance a cikin yanayi daban-daban a kasuwar duniya, yayin da hannayen jarin FTSE na London suka danyi kasa, kamfanin DAX na Frankfurt da CAC 40 na Paris sun dan cira sama. A bangare guda kuma kamfanin S&P 500 da Dow Jones da kuma NASDAQ sun kasance cikin kyakkyawan yanayi na kasuwanci, abinda ya nuni cewa al'amura za su ci gaba da murmurewa bayan labarin samun maganin gwajin coronavirus a jiya Laraba. Maganin Remdesivir ya taimaka waɗanda ke fama da coronavirus da aka yi gwaji a kansu, inda suke murmurewa cikin sauri. Daraktan Cibiyar Nazarin Cututtuka Masu Yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya yaba da tasirin maganin. An samu labari mafi daɗi daga Burtaniya, inda masu bincike a Jami'ar Oxford suka ce sun fara gwajin rigakafin coronavirus a kan mutane, kuma da yiwuwar a same shi a wuraren zuwa watan Satumba. Kasuwannin ɗanyen mai na ci gaba da murmurewa, inda aka sayar da kowace gangar ɗanyen man kamfanin Texas akan farashin dala 17.46, wanda hakan ke nufin ya yi sama da kashi 15.9 a kasuwar duniya. Daga ƙarshe, China ta ce ta samu koma baya akan ayyukanta na ƙere-ƙere a sanadiyar annobar coronavirus da ta durƙusar da kusan dukkan harkokin kasuwanci a faɗin duniya. Rahoton ofishin ƙididdiga a yau Alhamis ya ce alƙalman hada-hadar kasuwancin ƙasar ya yi ƙasa zuwa kashi 58 saɓanin kashi 52 a watan Maris, sai duk wani lissafi da ya gaza 50 ya yi ƙaranci. Beijing ta dakatar da dukkan al'amuran tattalin arzikin kasar a watan Fabrairu a yunkuri na daƙile yaduwar cutar da aka fara gano ta a watan Disamba bara a tsakiyar birnin Wuhan. Sannan a hankali gwamnati tana sassauta matakan yayin da adadin sabbin kamuwa da cutar ya ragu, amma har yanzu tattalin arzikinta na cikin wani yanayi a sanadiyar rashin ciniki tsakaninta da Amurka da Turai, inda miliyoyin al'ummominsu suka ci gaba da kasancewa a killace. Har ila yau hukumar ƙididdigar ta bayyana cewa sauran ɓangarori da ba su shafi kamfanin sarrafa kayayyaki da ƙirƙire-ƙirƙire ba, da suka haɗa da samar da ayyukan muhalli, wasanni da nishaɗi, suna da kashi 53.2 a wannan wata na Afrilu, wato ya ɗaga sama da kashi 1 daga watan Maris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, muryar Amurka ta tattauna da ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Muhammad Atiku Abubakar, game da yadda aka yi jinyarsa bayan kamuwa da cutar coronavirus. Abokiyar aikinmu Madina Dahir Mai Shanu ta yi masa wannan tambayar.
To, za ka iya gawa duniya irin jinyar da aka maka a asibiti?
Wato, abinda jama'a kamata su sani, kowane ƙasa na da tsarinsu, kuma asibitoci kowa na da tsarinsu da dokokin da aka sa, wanda bai dace in fito in faɗi ga abin da aka yi min a wurin asibiti ba.
To, bayan mahaifinka ya fitar da sanarwar cewa kana ɗauke da wannan cutar ta coronavirus, kwatsam sai ga jita-jitar cewa ka fita gidan rawa yayin da kake ɗauke da cutar, har ma aka dinga yaɗa wani bidiyo kan kafafen sada zumunta, wato social media, da wani matashi yana rawa inda mutane suka yi ta cewa kai ne a cikin bidiyon. Shin Muhammad, menene gaskiyar wannan maganar?
Mutanen da suka fito waɗanda ma ba su sani daga ko ina ba suke yin waɗannan maganganun a labar shi da Allah. Ba zan so na yi magana sosai kawai na abubuwan ba, saboda raɗa ya tukunna ma baya cikin tarbiyya na yin wasu abubuwan da dino suke faffaɗa. Gaskiya ba zan yi magana sosai a kai.
Wato, ba kai bane ba a bidiyon kenan?
Ba ni bane ba.
To, a ƙarshe wani sako za ka gaya wa mutane dangane da wannan cutar?
To, fari a cikin abin da nake son gaya mutane su kula sosai. Wannan cutar nan illanta, wato, na fari yaduwanta ne tana sauƙin yaduwa. Idan mutum ɗaya a cikin gida na da wannan cutar nan, to, idan ba kula ba, wallahi kowa a gidan zai iya kamawa. Saboda haka mutum ka fara jin wasu alamomin da ake faɗa din nan, wanda in ka lura kuma kula da lafiya na duniya sun faɗa, in kana jin zazzabi ko wani tari ko ciwon jiki haka, ka yi kokari ka killace kanka. Bayan ka haka kuma ka ɗau waya ka kira NCDC, wato Nigerian Center for Disease Control, su mutane su kula don Allah da Annabi.
Muhammad Atiku Abubakar kenan a tattaunawar da Madina Dahir Mai Shanu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun, ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin, amin, tuma amin, 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 tuma amin, ya Allah.
A cikin shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu waiwayi wani batu ne da ke ɗaukan hankali a jihar Kano, Najeriya, kuma ya jefa al'umma cikin zulumi da ɗimuwa, wato yawan mace-mace da ke faruwa a yanzu haka. Duk da cewa ana cikin yanayi na annobar COVID-19 a duk faɗin duniya, cutar kuma lallai ta yaɗu ta shiga Najeriya da kuma jihohin kasar ciki har da jihar Kano. Daga lokacin da aka rufe Kano a matakin dakile yaduwar cutar COVID-19 ya zuwa yanzu an samu karuwar mace-mace ba adadi saboda an samu mabambantan alkalma daga al'umma da kuma su ma kansu hukumomin jihar. To tambaya anan ita ce wace cuta ce ko kuma cututtuka ne suka shiga Kano? Tambayar da na yi wa Dr. Balarabe Suleiman Aminu kenan kwararren likita a asibitin Nasarawa wato Muhammad Abdullahi Wasi Hospital da ke Kano ga yadda ya amsa mu.
A gaskiya muna ganin ƙarin yawancin mace-mace a Kano, wannan gaskiya ne. Daga lokacin da aka rufe gari zuwa yanzu a gaskiya daga bayanan da muke samu mace-mace sun karu, amma ba wanda zai iya cewa abin da yasa ake wannan mace-macen a Kano 100% ba za ka iya cewa wannan koronan ce ta kawo ba, saboda akwai abubuwa da yawa. Na farko abin da na lura shine yawancin mutanen mu, saboda a yanayin tattalin arziki da wannan rufe gari da aka yi, mutane ba sa iya zuwa asibiti, ba sa iya fitowa ma, saboda na farko abin hawan ba ba su da halin da za su samu a kai su asibiti. Na biyu kuma koda suna da halin da za su je asibiti, to babu hanyar samun kuɗin. ATMs ba sa aiki, ba su da kuɗin motar da za su je asibitin, don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙaro yawan mace-mace a Kano. Na biyu kuma abin da yake ƙara ya kawo wannan a tunanina shine asibitocinmu a gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata. Duka manya-manyan asibiti na asibitin tarayya da asibitoci na jiha a gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata, saboda yawancin likitocin an bar su babu kayan aiki da za su kare kansu. Don haka wannan ya sa alal haƙiƙa likitoci ba sa zuwa gurin aiki yadda ya kamata. Wannan shi ya sa duka wannan shi ma ya ƙara taimakawa. Sannan na uku kuma tsoron wannan cutar. Don haka duk inda mutum ya zo, ko da asibitin unguwa ne private ya je, inda yana tari yana zazzabi, yanzu nan mutane za su fara gudun shi, sai tunanin wannan cuta ce, sai su tura su private, su tura shi gwamnati. In ya je na gwamnatin kuma babu kulawa. To ina ganin wannan dai abu uku shi ya kawo wannan ƙarin mace-mace. Amma a harkar likitanci dole ba za ka ce ga abin da ya kawo wannan mace-mace ba, sai ka yi gwaji ka tabbatar. Wannan shine yin wannan gwajin, in ya tabbatar shine za ka tabbatar da cewa eh ga abin da ya sanadiyar a wannan mace-mace. Don haka ba mu da masaniya, sai dai an yi bincike wanda zai iya tabbatar da abin da ya kawo wannan ƙarin mace-mace a jihar Kano.
To likita, na san kuna da kungiya na likitoci. Idan gwamnati ba ta ankara ba a matsayinku na kungiyar likitoci, kun ankarar da gwamnati domin a yi gwaje-gwajen a gano takamammen cutar da take damun mutane, banda waɗannan matsaloli da ka faɗa, waɗannan kaman matakai ne da idan ba a ɗauka ba ake kai ga rasa rayuka, amma takamammen abin da ike samun mutane ma cututtuka, wane irin ƙoƙari kuka yi a naku ɓangaren ko kuma a matsayinku na likitoci?
To alhamdulillahi kungiya ta likitoci na tabbatar shugabanninmu za su yi gwamnati magana. Sannan kuma wani labari mai daɗi shine ita ma gwamnatin da kanta ta magantu, domin wannan mutuwa ta yi yawa da har wasu daga ƴan uwan wanda suke a cikin gwamnatin su ma sun rasu. Don haka ita ma gwamnatin jihar Kano ta ɗau nauyin yin bincike na gano musabbabin abin da yake kawo wannan ƙaruwar mace-mace a Kano. Wannan shine na ji labarin an sa kwamiti da za su yi wannan bincike, wanda su ne za mu jira mu ji sakamakon wannan bincike na me ya kawo wannan ƙaruwar mace-mace a jihar Kano.
To na samu zantawa da ɗaya daga cikin wanda ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci a jihar Kano, Malam Yusha'u Ibrahim, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya. Wanne irin hali ya shiga lokacin da ya samu kansa ba shi da lafiya, kuma wanne irin rashin lafiya ya yi?
A gaskiya ne, ɗan uwana ya rasu ranar Juma'a da daddare da misalin ƙarfe 10:30. To amma hakikanin gaskiya dama yana da cutar hawan jini, yana kuma da cutar shuga. To gaskiya lokacin da muka kai shi da safe ranar Juma'a asibiti, jininsa ya yi ƙasa sosai, ya kasance har kusan kaso 50 maimakon 40/120. So wannan ya sa ya rilabaita sosai. to a gaskiya muna ganin wannan hawan jini ko kasa da jinin sa yayi shine ya jawo har Allah ya karbe rayuwarsa.
Da kuka je asibiti an samu an duba shi sosai an yi gwaje-gwaje an tabbatar ba shi da alamomi da ya danganci wannan cuta da ake fama da ita duka duniya. Mun rade radin da ake ta yi a gari shine cewa mutane da yawa suna ta fama da kwayar cutar nan ta COVID-19. Watakila ana ganin ba su gwaji bane duk waɗanda suka rasa rayukansu kaman bai shi yasa ba a tantance ko suna dauke da wannan kwayar cutar ba. Kana ganin wannan yana da dangantaka da haka?
Gaskiya da muka je farko mun kai shi asibitin Nasarawa. An masa gwaje-gwaje kuma aka tabbatar mana da cewa ga halin da awon jinin sa ya nuna. Dan haka aka kara masa ruwa a wannan lokaci. Da maska gaya mana cewa zamu tafi murtala saboda ba su da gidan da za su kwanta da shi, ya kamata a ce an kara masa ruwa din kamar sau uku, wato leda uku kenan. Aka tura mu murtala muka samu gado muka aka kwantar da shi aka kuma sa masa ruwa din anan. Bayan na farko ya kare aka kara na biyu, ina ga cikin na uku Allah kuma ya karbi rayuwarsa.
To Allah ya ji kansa ya masa rahama. To kai da ka samu daman zuwa asibiti a wannan lokaci, yaya wannan raɗe-raɗi da ake ta yi cewa asibitocin Kano duk a cike suke da marasa lafiya, wasu ma a ƙasa suke kwakwance asibitocin gwamnati, ma asibitocin kuɗi ma wato na masu zaman kansu an ce duk ma a rarrafa suke, me ya gaskiyan wannan lamari?
To abin da yake faruwa dangane da asibitocin mu, wato mun shiga wani hali ne da zamu yi cewa na la ilaha haulai, ma'ana nan gashi ana cuta wadda take daukar rayuka, can kuma gashi ana magana cuta ta COVID-19. Ita COVID-19 din nan har yanzu ana maganar mutum ɗaya ne ya mutu a nan Kano. Ita ko waccan cuta da har yanzu ba mu san wace iri ba ce ta kashe ɗaruruwan mutane. Abin da yake faruwa ita waccan cuta ta COVID-19 wato mura mai sarke numfashi ta kasance an firgita da ita, an tsorata da ita. Don haka gwamnati ta ɗauki matakai waɗanda ake ganin su ne za su hana yaduwar wannan cuta, ciki har da rufe ma'aikatu na gwamnati da makarantu na gwamnati da makarantu masu zaman kansu. To wannan sai ta sa asibitoci masu zaman kansu wasunsu a karan kansu suka rufe. Hasali ma waɗanda suke ɗan aiki in mutum ya je da matsala ta zazzabi, to wasunsu suna kyamatar su ba wannan mutum kulawa ta musamman. To sannan ita kuma gwamnati a nata ɓangare ta maida hankali sosai wajen ganin hana yaduwar ita waccan cuta ta mura mai sarƙe numfashi. To amma a nan ɓangare kuma ga mutane suna mutuwa a wata cutar da har yanzu ba a kai ga sanin mece ce ita ba. Sannan kuma an zo an hana mutane yin yawo a gari. To don haka ana zaune a gida, sai ya kasance samun damar kulawa a asibitoci ta zama wani al'amari mai matuƙar wahala ga al'ummarmu. To wannan yasa ake samun irin wannan mace-mace.
Yushau Ibrahim kenan, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya. Ba a nan hirar tamu ta tsaya ba, a tara mako na gaba. Allah ya ji kan waɗanda muka rasa, Allah ya kawo ɗauki. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka saurara a cikin shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni ce Aisha Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
A gaida Aishatu, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir da ke jihar Yobe, Nigeria. Ya ce salamu alaikum biya Hausa, ya ce kullatu ta coronavirus a jihar mu ta Yobe wani babban abin tsoro ne da fargaba, sai dai 'yan magana sun ce abin da ya ci doma baya baran awai. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Malam Rilwanu Sa'idu ga yare da Alhaji Dan Jega dake Tudun Wada ga yare suka ce baki daya. Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika yawaita addu'a da fatan alkhairi a tsakanin al'umma ne kawai mafita akan wannan annoba ta duniya wato coronavirus da ta addabi al'ummar duniya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Hussein Abba Dambam da Salisu na Gaidam Jama'are daga jihar Bauchi, Nigeria. Suka ce assalamu alaikum bai Hausa. Buƙatar buɗe bankuna da sauran kamfanoni da ma ma'aikata a Nigeria kan da su koma aiki zuwa ranar Litinin biyo bayan rufe su sakamakon annobar coronavirus. Wannan matakin ya yi daidai. Muna fatan Allah ya daidaita mana dukkanin al'amuran da cutar coronavirus ta shafa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce VOA Hausa ku faɗa ma shugaba Muhammadu Buhari cewa don girman Allah da manzansa ya ba kanawa babban tallafi tun da dai ya garkame su har na tsawon sati biyu saboda cutar coronavirus don gudun a rasa ido wurin neman gira. Domin da cutar coronavirus da cutar nuwa ƙwarya sama ce da ta ƙasa.
Ma'adalan albarkacin watan Ramadan ga wannan saƙon.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan uwanku Tamim Yusuf, me ake ce mazikiri, yaya ake yin sa, wasu daga cikin ladabban sa, kadan daga cikin fa'idojin sa. Abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri. Kowanne irin yanayi yake, akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Idan mutum yana gida, akwai addu'an da zai, in zai fito daga gida akwai addu'an da zai, in zai koma gida akwai addu'an da zai, in zai shiga kasuwa akwai addu'an da zai, ko menene in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'an da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba. To kowanne irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a. Kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowanne lokaci kana nan kana tuna Allah. Idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka haneta ka tuna Allah madaukin sarki ta yi zikiri. Idan kana so ka aikata alkhairi kai maza-maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka ta'ala. To har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lil qalbi kal ma'i lis samki ka lis samaki kaifa yakunu halu samak idha faraqa al ma'. Yace wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa. To ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa? To haka al'amarin yake. Duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton Allah ko yaushe ba abin nan harshen sa yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hayyalla da sauransu yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan Ubangiji tabaraka ta'ala. To lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga Ubangijin Allah tabaraka ta'ala.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka akan coronavirus da za ta ƙara aiki a yau Alhamis. Maimakon haka tana mai da hankali ne na ƙoƙarin da take yi na aiki tare da jihohi akan shirye-shiryen sake buɗe ƙasar. Shugaban jami'ar da take mulki a Lesotho ya kyamuncewa da bukatar Prime Minister Thomas Tabanes na ba shi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harba tsohuwar matarsa har lahira a kudancin Afirka ta Kudu. Matakin da shugaban jami'ar ABC ya dauka shine na baya-bayan nan a wannan makon da ya zama koma baya ga shugaban mai shekaru 80. A yau Alhamis shahararren jarumin masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood a India Rishi Kapoor ya mutu a Mumbai bayan ya yi fama da cutar sankarar jini na tsawon shekaru 2.
Masu sauraro, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.